haka ke kira sashen Hausa ke magana akan mita 25 31 da kuma 49 masu sauraron ma jamhuriyar Niger kuma za su iya kama mu kai tsaye a gidajen radio masu zaman kansu radio amfani sarauniya fara'a niya nomad fm da kuma dalal fm sai tashar mata voa africa akan mita 102.5 zangon fm a birnin yamai kana da alfa radio dake kuma su a kasar Ghana za kuma ya kama mu ta hanyar sadarwar internet a voahausa.com ko kuma sashen hausa.com sauraro assalamu alaikum barkanku da wannan dare na yau litinin 18 ga watan nuwambar shekara ta 2019 Yusuf Aliyu Harandani tare da Aisha Ma'azu da sauran abokan aikin mu daga nan birnin Washington DC muke kawo muku waɗannan shirye-shirye kai tsaye idan muka shiga cikin taskar rahotannin kuwa za ku ji cewar shugaba Muhammadu Buhari na shirin sa hannu akan wata dokar hana ba haya a bainar jama'a wanda hakan zai zama babban laifi ga masu aikata hakan wasu jama'a na ci gaba da bayyana ra'ayoyinsu dangane da kulle shugaban jam'iyyar adawa da aka yi a jamhuriyar Niger wanda akan shi ne ma za mu bude layin wayar mu don ku kira ku bayyana muna ra'ayoyinku waya kuke kallon matakin da hukumomi suka yi suka dauka na ainihin kame shi wannan shugaban jagora na wannan jam'iyyar ta adawa Hamma Amadu lambar dai kamar kullun alamar tarawa 1 202 205 5 6 5 5 daga bisani muna tafa da labarin wasanni amma duk a takaice amma kafin nan sai a gyara zama dan indo ta kawo muna labaran duniya
sama masararo barkamu da dare ga labaran duniya wannan shine mako na biyu da ƴan kwamitin majalisar Amurka dake binciken yuwar tsige shugaba Donald Trump za su ci gaba da sauraron bahasi inda ake kyautata zaton wasu manyan shaidu za su bada bahasi kan yadda shugaba Trump ya ingiza Ukraine ta yi bincike akan ɗaya daga cikin manyan abokan karawarsa dan jam'iyyar Democrats a zaben da za a gudanar a baɗi kuma tsohon mataimakin shugaban ƙasa Joe Biden yayin da ya dakatar da bada tallafin soja ga Ukraine wasu jami'an gwamnati takwas na da na yanzu za su bayyana a gaban kwamitin binciken sirri na majalisar ababin zaman sauraron da za a yada a kafar talabijin inda za a saurari bahasin Gordon Sondland kuma ɗaya daga cikin manyan shaidu inda ake kyautata zaton cewa jakadan Amurka a ƙasashen Turai kuma zai gabata a gaban kwamitin a ranar Laraba. A bahasin da ya yi wa kwaskwarima ya bayar cikin sirri Sondland wanda ya taɓa baiwa kwamitin yaƙin neman zaben Trump dala miliyan guda gabanin Trump ya zaɓe shi a matsayin jakadan Amurka a ƙungiyar tarayyar Turai a Brussels ya ce ya yi gargaɗi wa wani hadimin shugaban Ukraine Volodymyr Zelensky a farkon watan Satumban bana cewa Ukraine ba za ta samu tallafin sojan da take bukata daga Amurka ba har sai in shugabansu ya amince ya kaddamar da bincike akan Biden. Rasha ta hananta wa Ukraine jiragen ruwanta guda uku da ta kwace kimanin shekaru uku shekara guda kusa da gabar tekun Ukraine a Crimea inda Moscow ta yi kakaki da ba tare ba bisa doka ba tun shekara ta 2014 a wata sanarwa da ta fitar a yau litini ma'aikatar wajen Moscow ta ce ta hananta jiragen ne bayan kammala bincike dangane da zargin da ake yi cewa Ukraine ta ketare iyakar Moscow ba bisa ka'ida ba da kuma ci gaba da kasancewarta a ƙasar Russia a wani sako a yanar gizonta ma'aikatar tsaron Ukraine ta tabbatar da cewa an hananta mata jiragen ruwan guda uku masu sauraron labarin na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka daga birnin Washington DC shugaban jami'ar nan da masu zanga-zanga suka maida ita tungarsu ya ce ya kulla wata yarjejeniya da 'yan sanda da suka kewaye jami'ar Tang Jingguang ya ce haka zai baiwa ɗaruruwan masu zanga-zangar da suka makale a cikin makarantar damar fita daga makarantar cikin kwanciyar hankali ba tare da fuskantar matsala daga 'yan sandan ba Tang ya bayyana cewa hukumomin ƴan sandan sun bashi tabbacin cewa sun dakatar da yin amfani da ƙarfi na wani lokaci muddin masu zanga zangar ba za su tada rikici ba. Tang ya ce hukumomin ƴan sanda sun ba mu izini mu bar ku ku fita daga harabar makaranta cikin lumana kuma da kaina zan raka ku caji office don tabbatar da an yi muku adalci. Har yanzu dai ba a san takamaiman lokacin da wannan yarjejeniya zai fara aiki ba. Da ƙarshe wata babbar kungiyar kare haƙƙin bil'adama a yau Litini ta ce mummunan harin da aka kaiwa masu zanga-zanga a Sudan a watan Yunin bana yana iya zama take haƙƙin bil'adama. Kungiyar Human Rights Watch ta fitar da wani rahoto mai taken suna ta cewa a kashe su mummunan harin da aka kaiwa masu zanga-zanga a Khartoum. Rahoton mai shafi 59 yana kunshe da duk wani cin zarafin da jami'an tsaro suka yi wa masu zanga-zanga tun daga farkon zanga-zangar a ranar 3 ga watan Yunin wannan shekara ta 2019 har zuwa ƙarshenta a Khartoum. Hakanan ma rahoton ya nuna yadda cin zarafin da jami'an tsaron suka yi ya kai ga harin watan Yuni. Da farko dai mutane sun nuna kin amincewarsu ne da ƙarin farashin kayan masarufi inda daga bisani kuma suka koma kan kin amincewa da tsawon mulkin Umar al-Bashir na shekaru 30.
Gaida Indo'ai da labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a nan birnin Washington gundumar Columbia. To daga labaran duniya bari mu tsanduma cikin duniyar rahotanni inda za ku ji cewar gwamnatin tarayyar Najeriya na wani yunkuri na haramta ba haya ko fitsari a bayyanar jama'a. Nan ba da jumawa ba shugaba Muhammadu Buhari zai rattaba wa dokar hannu. Ministan ruwan Najeriya injiniya Suleiman Adamu ya yi wa muryar Amurka ƙarin haske akan wannan kudirin.
A gaskiya dokar ta yi ne a gaban majalisa ke da ana kira abin da take tsoma kamar umarni da shugaban kasa ya bayar ko zai bayar na ta hannu a cikin wannan abin yana tafiya ta ba haya a kudi na kanina da za a kasance kuma Najeriya yanzu ita ce mai ƙasa mai jariya ta kai a kan ƙasashe a Afirka gaba ɗaya da ake yin da jariya cewa ku ba haya ina mutane ba su amfani da ban aiki da sauransu a kan al'ummomi na da kwata-kwata ba su al'adar su ba duk da ban aiki na da rubuta su ba a cikin lissafi. To abin da ake so dai ba wai sallah abin da kawo mutane ɗan da mace duniya na a kabin da daga farko an da so dai mutane su canza halayensu na su ne ta zama da biya su dora su san amfani su ne da aiki ne a kusa su amfani da shi sannan su gina da ta kuma a gidajensu. To amma dole a tafi da dokar abin da ke kasa kusa da ɗaya shi ne ta kaddamar da wannan shiri na wato yaki da yin da haya a kudina na biyu za ta umarci da wato ma'aikatan gwamnatin tarayya a kudina cewa su ba da ingantattun babbakuna a yin da suke da asibitoci da makarantu da ofisoshin gwamnati sai ma ana buƙatar kuma cewa ba su shaguna da sauransu kila su gidajen mai da sauran su zama da suna sun bayar da jama'a dama mutum ya je a matsaya na ce yanzu yana akwai dama akwai wato toilet babbakuna na yadda jama'a ko da waje da ke da ma'aikatan wuri ba ya ce su ga su amfani da su. To shi ne kuma da zai da wannan hali ya ɗauka a kwatin wasu ne da ƙwayoyin gara yadda za a tafi da rashin da kuma cewa ana buƙatar cewa Najeriya ta zama an daina wannan dabi'a da zai zama da shekara 2025 shi ne abin da wannan executive order ɗin da ta kan amma yin dokar da an ce a kanun mutane masu da'a da sauransu wannan alhaki ne da aka tsaya ya yi zai kuma kai jiri ya ci doka a kan cewa aiki ba haya a titi laifi ne amma muna fatan kuma cewa jinoyi da ƙananan hukumomi da kamar mutum tare a Abuja cewa za a inganta zan bakuna a yanayi da ɗan yadda mutum da aƙalla zai samu wani tsawon haka ina nuna Allah akwai da ɗan duk su kai su je ga shi da ɗan duk da take kai ba a wani duka duk da da tana da miji a san dan ne ya yi abin da akwai tsare tsare a cikin duk da gidan har zuwa cikin
ta ana iya cewa akwai wani tsari da gwamnati take da shi wanda za ta magance wannan musamman a gurare da suka shafi inda jama'a ke taruwa kamar kasuwanni da tashoshin mota akwai wani tsari na musamman da gwamnati za ta yi domin tallafa ma waɗannan wurare su ainihin kawo ƙarshen wannan matsala
kuma da gaske ga da aka yi ga matsaloli da kasuwanni da kuma masu yin shi ya kamata a ce da sun sun ci wani guri da kan take da cewa a gida a cikin wannan wurare da gida da shi ka ta kenan da ka ga da su ta cewa ana habi ne da ake akwai da duniya su ma sun yi wannan akwai kamfanoni masu zaman kansu da suke jawo su cikin al'amari yadda su kansu dinga yana so da kansu da da kudi ma da da wannan cewa za su iya samun wuri ko makaranta ko asibiti ko kai da Allah ya hore maka mutum kana da ɗan abin da ya kai hannun ka kan da iya gida ka ce ke da rubutu makaranta da ko da inda ka wa da makaranta da sauran su akwai da wannan tsare tsare sai da kuma da inda ka sani ke da kike da amma ai akwai da ba ku da ba da ku yi ta aje da kwandala ko ku shige ka amfani da yadda shi ma a yi maka nori sana'a ce da mutum ko kuma hanyar samun kuɗi da kuɗi.
To a injiniya Suleiman Adamu kenan ministan ruwa a Najeriya. Daga batun tsafta sai na zamanta kewa inda mahukunta a jamhuriyar Nijar suka gurfanar da shugaban jam'iyyar adawa Hamma Amadu gagaban kuliya wanda yanzu haka yake gidan kurkuku. Ga wakilin sashen Hausa na muryar Amurka Sulaiman Barma ya jiyo mana ra'ayoyin wasu 'yan kasar ta Nijar.
To ni sunana Abdulkadir Muhammad wanda kusan da suna mai dalili namu ba na tamahar kamar wata kiyayya ce ko wata hamayya ko wata rashin jituwa tsakanin bangarorin biyu illa dai iyaka kamar al'amari ne na shari'a to ita kuma ka san an ce sabanin hankali ce to kuma idan mai bibiya kafofin sada zumunta na zamani ya lura dama an san hakan ga al'amarin za ya kasancewa inda ma wasu ke kwatanta kamar wata shiryayya ce aka yi dama abun ana ganin kamar hakan gani za ya kasancewa inda ka gani masu sharhin al'amuran yau da kullun suna yi wasu suna kwatanta ma kamar ba wai wani abu bane dai illa iyaka abinda ake ce ma formality a turance an ce shi da kanshi ya ce za ya zo kuma za ya mika kanshi a gaban shari'a kenan soyayya ga zo mu aka yi laba
sunana Nura mazaunan birnin Yamai wannan zuwa na shugaban ɗan adawa Hamma Amadu haka da yayi ya kyauta ma kanshi saboda ita doka idan ka take ta za a yi ma hukunci daidai da hinka saboda ba shi kadai bane akwai sauran da sun kai zaman wakahi irin nashi lahi wannan tsakanin shi da kotu ne wannan mai tsakanin shi mu'amalar shi da yan uwan shi yan siyasa ne wannan babu wani ba tsakanin su wannan tsakanin shi da kotun kasa ne to mu san abinda za ta kayawa gaba mu dai mun sa ido mu gani abinda Allah zai yi zuwa gaba
sunana Muhammad Tukur International Telo dake nan babban birnin Yamai Trust TV gaskiya Hamma ya kyauta na san ya tsaya yayin nazari yaga ya dawo nan tahi mai yayi fursu nan na yadda ƴan uwa ne sun kai tahi mai sauki shi yasa ya dawo zaman bangaren cibiya da ke wallahi mun gani da kasashe da dama irin su Burundi su ina duk dai ka gani abubuwa na wanda suka faru wanda ba su yi dadi ba wallahi don haka ba mu so ne a nan kasar mu ta Niger duk abin da zai kawo wani hargitsi ko tashi hankali ba mu so ne illa abin da muka so su mai ikantar mu da magabatan mu wanda ke tare da jagorancin Niger ya zan su mai da kanon su yi guda a zuwa a tarra bukanu ko kuma a ta nuna kabilanci ni dan party kaza nan ni dan party kaza nan mun ga example ga sunan kasashe waɗanda duk waɗannan abubuwan ba su haya musu alheri ba bai da dadi wallahi a cikin kasa ita gwamnati in ta ga dama ta yi mai ahuwa tana iya ta yi mai ahuwa in ta ga dama kuma da yake ka san shi lahi an ce tuduna ka tsallake naka ka hango na wani na
sunana Nuhu Sule wanda aka fi sani da Inkiya dan Maradi mazaunan birnin Niamey a jamhuriyar Niger gaskiya maganar wannan harka ta bani matakan mamaki tunda ni a tunani na bawan Allah nan tunda yake can zaune wurin gudun hijira bai dawo kasar nan ba ya san abin da biske bisa kanshi amma lokacin da naga ya diro ya zo garin ba tare da wata sanarwa ba ba tare da wani zanga zanga ba Salim Alim ya shigo nace to yana yiwa an samu fahimta tsakanin shi da hukuma ko kuma da kotu amma a Niger bangaren siyasa ba kan wallasa bane kowa ya san waye hamma ɗan siyasa kansu sun san wane ne hamma magana ta Allah mutanen shi in dai hamma baya cikin zabe mutanen shi masu goyon bayan shi a ce ba su je hukura ba lalle za a samu wani dan akasi ko kuma za a samu ragowar wani abu amma a ce yana ciki ko jami'iyyar shi tana ciki to za a ji ƙarfin gwiwa kowa da kowa ya rika fafatawa
To ra'ayoyin wasu 'yan Nijar kenan dangane da kama shugaban adawa na jam'iyyar adawa Hamma Ahmadu wanda akan hakan ne za mu so ku kira ku bayyana muna ra'ayoyinku waya kuke kallon matakin da kuma aka dauka wajen garkame shi Hamma Ahmadu
yanzu kuma lokaci ne da za mu bude layin mu domin ku kira ku bayyana mana ra'ayoyinku lambar da za a kira ita ce 202-205-2655 amma kada ku manta sai ku saka alamar ƙari wato plus sai a saka ɗaya sai a jiro lambar wato alamar ƙari 1-202-205-2655
samu kiranmu na farko daga jihar Kwara wake magana
Assalamu alaikum wa rahmatullahi mai magana Dalla Garba ina wato kuto a Najeriya mai bulawu kala kala daga nan Kwara
Malam Dalla magana
da wannan gaskiya wannan bida bitada kulli da aka wa wannan bawon Allah Hamma Ahmadu gaskiya wannan ba abu ne wanda yake ba gaskiya muna kira ga shugabanni ya kamata su yi abinda za su yi na adalci gaskiya idan muka duba an yi ta yi miki zarge-zarge waɗanda ba su da tabbaci kuma gashi ya zo ga so mahiyarsa kuma an kama shi kuma an sa shi kurkuku gaskiya wannan abu ne wanda bai kyau ba da haka muna kira ga shi
to lai Malam Bello ya tsinke bari mu tafi birnin Shehu wa muke da shi a birnin Shehu
to assalamu alaikum wa rahmatullah
wa alaikum assalam wa ke magana
kai ne kuna tare da Usman A Bello Gunkari karamin hukumar mulki ta Bindi a jihar Sokoto a Najeriya
to Malam Usman muna jin ka
alhamdulillah ni dangane da wannan kama Hamma Ahmadu da aka mai tsaya idan ya riga nake abuna da bai dace ba duba da ya kwashi shekaru da yawa a ƙasar Faransa yana gudun hijira kuma da neman lafiyar sa sai ya rike a ce ka ta tura shi a gidan yari a koma a zauna a sakanta duba da irin yadda lokacin zabe na gabato a ƙasar kuma ana dibin shi ne ma dukkan adawa a wannan ƙasar to muna kira gwamnatin Niger da tsaya ta yi a anke da muguwar waka a rikin tashi ya rike ta zauna ta yi a idan ya shi na da laifi to a yanke masa hukuncin da ya kamata
idan kun gode Malam Usmanu bari mu koma garin gwamna wa muke da shi a Kaduna
Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh
wa alaikum assalam Alhaji Musa radio nan naka kokila yau ba zai bakka ba ko
ai baba na kusa da radio to daktar ne maka barka da yamma
to barka ka dai
sunana Alhaji Musa Garo mai radio da recorder kasuwar kawo Kaduna Najeriya
to muna jin ka
to daktar ai hakuri a madadin mu kungiyar mu ta masu kiran waya a wannan gidan radio na BOA a matsayina na shugaba muna taya shugaba abada Bali Mustafa Sokoto samu wannan shugabanci dai Allah subhanahu wataala ya tsaya shi riko kuma Allah ya sa shugabanci su yi amfani bai amfani al'umma baki daya
to Allahumma
muna tsaya shi muna da farin ciki Allah ya kara tsarewa
to amin
sallallahu alhamdulillah daga rada maudu'in da ake tattaunawa gaskiya idan muka dauki irin abubuwan da ya kamata hukumar Niger tun da dan kasa ne ya kamata su tsaya su duba domin rashin kwanciyar hankali ba zai kawo ci gaba a kasa ba saboda Allah subhanahu wataala ma ya ce wa in tafu wa tasabu wa tagfiru fa inna Allaha ghafurur rahim ko ya kamata gaskiya a san abin da ya kamata in ma wani laifi ya to a tsaya a yafe mai a ci gaba da gyara kasa karshen da wara aiki na tashi
to mun gode Alhaji Musa bari mu tafi jihar Niger wa muke da shi a jihar Niger
Ibrahim ne wanke hula a garin Maigode a Kimba
to Malam Ibrahim muna jinka
So masha Allah lalle babban sakon da muke so mu sanar shugaba ya gasar mu da shi kuma Allah ya shiri ko ga wannan mukamin.
To amin sun amin.
To masha Allah lalle abinda zamu ga mu shi wannan bawon Allah sai dai hakuri domin saboda idan kaga haka na kasancewa ga mutum wata daukaka ce Allah zai bashi sai ya sabu abokan adawa ai kokari a ce za mu zantar da shi amma duk abin da ke da yayi hakuri kawai ni shawara da zan bashi kenan.
To mun gode bari mu koma ta Dabo Tumbin Giwa Kano ta Dabo ake magana.
Na'am mai magana Rabi Musa mai jarida kofar mai daga nan garin Kano.
To mallam Rabi muna jin ka.
To ko shakka babu alhamdulillah ni dai wannan abu da aka yi wannan tsohon shugaban kasa ne adalci ba a kyauta masa ba saboda duk lokacin da aka ce kotu tana tuban mutum da laifi idan dai ba wata bita da kulli ake ba to sai a bari a yi shari'a idan aka gano mutum yana da laifi idan aka sai a yanke masa hukunci in aka yanke masa hukunci aka ga laifin da mutum yake da shi sannan sai a ci gaba da tsare shi amma ba a tsaya a zargi ba saboda mutanen gari lokacin da ya mulki kowa yana yaba masa za a iya alakanta wannan da adawa wannan bai kamata ba a dinga faruwa a Afirka in ya so in haka tana faruwa to ya za a ce siyasa ɗan Afirka tana samar da ci gaba to ya ba ta irin wannan suna kaunar wanda ya jagoranci a baya domin ya wahalata da al'umma da abin da ya kamata.
To mun gode bari mu koma jihar Kaduna wa muke da shi a garin gwamna.
Assalamu alaikum kuna magana da Rabi mai manja da kanwa dokar da ire.
To mallam Rabi muna jin ka.
To a gaskiya kam ni ma ban ji dadin kama wannan madubin adawan da aka yi gaskiya.
Eh.
Ya dawo gida da damuwar mahaifiyar shi ta rufe ya yi gaisu ɗan uwa sun zo sun kai shi murna kuma a ci an garkan shi su ma ba za su ji daɗi ba gaskiya. Ya kamata ɗan shari'a ne a yi mishi duk abin da ya kama a mishi na hukunci in ya tabbata.
Sun
kuma bai tabbata ba a sake shi shi ma ya nashi abin tun da ya adamu goya ba. Wannan shi ne gaskiyar magana amma an yi mishi haka ba a yi adalci ba gaskiya gwanin ban sha'awa ya dawo jama'a sun taru an yi murna kuma a samu zubin jiki ka da yi ba.
To mun gode. To mun gode mallam Rabi. Wa alaikum salam. To mallam Rabi mun gode. Do har yanzu dai muna so ku kira. Ku ainihin bayyana mana ra'ayoyinku dangane da garkame shi shugaban adawa na jam'iyyar adawa a jamhuriyar Nijar Hamma Amadu da aka yi shi ne muke so ku kira ku ainihin bayyana mana ra'ayoyinku ya kuke kallon haka. To mun sami kira daga jihar Zamfarawa muke magana da shi.
Assalamu alaikum.
Wa alaikum assalam muke magana da shi.
Sasa Hausa na murya Amurka barka ku da warhaka.
To barka ka dai wake magana.
Sunana Sanusi Abubakar daga jihar Zamfara Najeriya.
To mallam Sanusi muna jin ka.
Gaskiya abinda hukumomin kasar Nijar ke yi bai dace ba.
To ka dan kashe rediyon ka mallam Sanusi.
Mallam Sanusi ba daidai bane.
Mallam Sanusi
kuma ka ce wayoyowa akan su
wannan. Mallam Sanusi ka kashe rediyon ka. To muna da wani kira daga jihar Bauchi wa muke magana da shi.
Sunana Ayuba Garba Imam daga Kacin Madaki a jihar Bauchi.
To mallam Ayuba muna jin ka.
To ra'ayina yana da kyau dai shi shugaban kasar Nijar ya duba ya masa sassauci saboda shi ma dan kasa ne kuma adawa mai ma'ana abu ne mai kyau. Yana da kyau su zauna su hada kai su taimaki kasar Nijar yadda ita gaba. Nagode mai magana Ayuba Garba Imam. Kacin Madaki a jihar Bauchi.
To mun gode mallam Ayuba bari mu koma jihar Taraba wa muke da shi a Taraba.
Assalamu alaikum Haruna mai Taraba daga jihar Taraba Ukaju Najeriya.
To mallam Haruna muna jin ka.
Wato
mallam Ayuba mallam kana jin mu mallam Haruna?
Eh kana jin
na. Ina jin ka ina jin ka.
Eh to dawo mallam Hamma dawo shi gida daga kaga faraza kusan shekara biyar ya zo mutuwai ya tuman sa. To in dai da agarki ya zo cikin nutsuwa ba hargitsi har aka yi biki ya ga aka yi binne ta ga kare har ga kare jisun to da za mu shi agarki ya kamata ya yi mishi wannan abu.
To mun gode mallam Haruna. Muna godiya ga duk waɗanda suka samu damar bugowa da ma waɗanda ba su samu dama ba gobe rana ce za mu sake ba ku dama yanzu kuma ga shirinmu na gaba
wasanni a takaice. kwallaye uku da dan wasan Senegal Famara Diyo ya zura sun taimakawa kasar ta sami nasarar doke Eswatini da ci 4-1 a wasan zagaye na biyu na wasannin neman gurbi a gasar kwallon kafa ta cin kofin nahiyar Afrika a matakin rukuni-rukuni. Wannan ne nasara ta biyu da Senegal din ta samu a cikin wasanni biyu na rukunin nasu na AE. Da yake ruwan sama kamar bakin kwarya ya tilasta tsaiko a wasan kasar wace ta zo ta biyu a gasar cin kofin nahiyar Afrika da ta gabata. Yanzu haka ita ce ke jagorancin rukunin na AE. Congo Brazzaville ce ta biyu da maki uku tsakanin ta da Senegal a wannan rukunin, bayan da ita ko ta yi galaba akan Guinea-Bissau da ci 3-1. Mai horar da matasan ƴan kwallon Najeriya ƴan kasa da shekaru 23 Imama Amapa Kabo ya sha alwashin dawo da martabar kungiyar a matsayin ta na sahun gaba a duniya a wani yunkuri da manazarta ke bayyanawa a matsayin kariyar aikinsa biyu bayan koma baya da kungiyar ke fuskanta. Matasan ƴan kasa da shekaru 23 na Najeriya sun rasa damar shiga gasar wasannin Olympics ta shekara ta 2020 a birnin Tokyo sakamakon wajarar da aka yi da su daga gasar cin kofin nahiyar Afrika ta rukunin a ranar Juma'ar da ta gabata. Wannan lamari ya saka ayar tambaya akan makomar aikin kocin a kungiyar wace ta fi kowace kasa tarihin samun nasarori a nahiyar Afrika. Kananan ƴan Super Eagles din sun kasa samun tikitin shiga gasar cin kofin kasashen nahiyar Afrika ta ƴan wasan cikin gida ta shekara ta 2020. Kana kuma ta yi wajarar tun da wuri daga gasar cin kofin wafu a watan Oktoba da ya gabata. Amapa Kabo ya soma aikin horar da ƴan wasan kungiyar da suka kunshi ƴan wasan cikin gida a watan Satumba zaman aiki na dindindin, bayan da hukumar kwallon kasar ta NFF ta yi matsayar cewa ba za ta sake dawo da Salisu Yusuf a kan matsayin ba. Kungiyar kwallon kafar Al Hilal ta kasar Libya na fafutukar ganin sake dawowar buga wasannin kasa da kasa sakamakon haramcin da kasar take ciki na yin haka. Kungiyar ta Al Hilal ta karbi bakuncin takwarar ta Go Mahia ta kasar Kenya suka fafata a Benghazi a ranar Asabar, wanda shine wasa na farko da aka buga da wata kungiya daga wajen kasar a Benghazi tun daga watan Afrilun shekara ta 2013. Jami'an kungiyar ne suka shirya wannan wasan na sada zumunci da ya karkare a kunnin doki da ci 1-1 domin soma fafutukar neman janye haramcin da aka yi wa kungiyoyin kasashen waje da su buga wasa a filayen wasan kasar Libya tun daga shekara ta 2014 sakamakon barkewar rikicin siyasa a kasar. Murtala Faruk Sanyin na a Washington DC.
To a gaida na Sanyin na, yanzu kuma masu ware har yanzu ana tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka a nan birnin Washington DC, wanda agogon muke cewa yanzu karfe 3:57 yanzu kuma ga labaran duniya, amma wannan karan a takaice.
A takaice, wannan shine mako na biyu da ƴan kwamitin Majalisar Amurka da ke binciken yiwuwar jiye shugaba Donald Trump za su ci gaba da sauraron bahasi, inda ake kyautata zaton wasu manyan shaidu za su ba da bahasi kan yadda shugaba Trump ya ingiza Ukraine ta yi bincike akan ɗaya daga cikin manyan abokan karawarsa don jam'iyyar Democrats a zaben da za a gudanar baɗi, kuma tsohon mataimakin shugaban ƙasa Joe Biden, yayin da ya dakatar da ba da tallafin soja ga Ukraine. Rasha ta hanunta Ukraine jiragen ruwanta guda uku da ta kwace kimanin shekara guda kusa da gabar tekun Ukraine a Crimea, inda Moscow ta yi kakagi da ba bisa ka'ida ba a shekara ta 2014. A wata sanarwa da ta fitar a yau Litini, ma'aikatar wajen Moscow ta ce ta hananta jiragen ne bayan kammala bincike dangane da zargin da ake yi cewa jiragen sun ketare iyakar Moscow ba bisa ka'ida ba da kuma ci gaba da kasancewarsu a Russia. Shugaban jami'an nan da masu zanga-zanga suka mai da ita tungarsu ya ce ya kulle wata yarjejeniya da 'yan sanda da suka kewaye jami'ar. Teng Jingguang ya ce haka zai baiwa ɗaruruwan masu zanga-zangar da suka makale a cikin makarantar damar fita daga makarantar cikin kwanciyar hankali.
Jama'a sauraro da takaitattun labarin muka kawo karshen shirye-shiryen namu a wannan dare naku sai kuma idan Allah subhanahu wataala mai kowa mai komai ya kai mu gobe za ku ji sauraro abokan aikin mu dauke da wasu shirye-shiryen yanzu a madadin wadda ta taya ni gabatar da shirin Aisha Mu'azu da kuma wadda ta hada mana shirin ta kuma bada umarni Julie Lazarus Gresham da injiniyan namu na wannan lokaci Mr. Jonah Cummings Nini naku Yusuf Aliyu Harande sai muku fatan alkhairi daga nan birnin Washington gundumar Columbia da fatar ku kwana ku kwana lafiya mu kuma mu ƙara sauni lafiya. Assalamu alaikum.